wanda za mu ci mu sha mu ciyar mu shayar mu taimakawa mabukata kuma ya ba mu ikon cin halal ya kuma yalwata mana halal din ya mana arzikin lafiya da za mu rayu mu bauta masa rayuwa ingantacciya sannan kuma ya raba mu da aikata laifi da zunubai insha Allah ta'ala da taimakonsa a za mu tashi ne a yau a darasi na farko a cikin suratu Luqman alaihi salam suratu Luqman mun fara karanta ta a bara lokaci ya kure mana ba mu iya kammala ta ba muka tsaya a aya ta 12 daidai wanda kan gaba ne na kissar wannan bawan Allah Luqman wanda daga nan insha Allah za mu tashi wala kad atina Luqman al-hikmata anishkur lillah Allahumma bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
الله يبود وأن القصة ده أنبت ونباهم الله mai suna Luqman ana ce shi Luqman al-Hakim walaqad ataina Luqman al-hikmata Allah ya ce hakika mun baiwa Luqman hikima anishkur lillah Allah ya ce shi ka gode wa Allah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه wanda ya gode wa Allah yayi ne dan kansa waman kafara wanda ya butulce wa ubangiji kishiyar yi wa Allah shukura da godiya kenan fa inna Allah ghaniyyun hamid lalle Allah mawadaci ne hamidun kuma abun godewa ne walaqad atina Luqman al-hikmata malamai suka ce abin da ake nufi da al-hikima shine anan al-aql kamar Allah yana cewa hakika mun ba wa Luqman hankali al-hikima shine al-ilm kamar Allah yana cewa walaqad atayna Luqman al-ilma mun ba shi ilimi daga cikin ma'anar al-hikima shine al-amalu bil-ilmi alladhi utiya aiki da ilimin da Allah ya bashi aiki da ilimin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi ya bashi hankali ya bashi ilimi ya kuma bashi aiki da hankalin da wato da ilimin da ya bashi duka Allah ya hada masa gaba daya a matsayin sa na annaban Allah tabaraka ta'ala shi annabi Luqman idan mun dauka a fasarar cewa shi din annabi ne da kuma aiki da ilimin gaba daya sannan kuma an fassara al-hikma da al-isabatu fil umur da cewa a cikin al'amura shi annabi Luqman ko bawan Allah Luqman duk abin da yayi yana dacewa da daidai kamar yadda malaman tafsiri Allah masa rahama suka faɗa kenan walaqad atayna Luqman al-hikmata kalma ce mai faɗi da Allah ya dunkule ta akan wani bawa daga cikin bayinsa ya bashi hankali shi kadai ya bashi ilimi shi kadai ya bashi aiki da ilimin shi Luqman ya kuma bashi dacewa da daidai idan yayi abu sai kaga abun yana tafiya akan daidai to wane ne wannan bawan Allah shine Luqman ibnu Na'ur ibnu Nahur Na'ur babansa Nahur kakansa Ibn Tarikh baban kakansa wanda wannan Tarikh din shine Azara baban Annabi Ibrahim kenan wa idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin shi Luqman dan gidan yar uwar Annabi Ayyub ne Annabi Ayyub alayhi salam yana da yar uwarsa to yar uwar Annabi Ayyub ita ta haifi Luqman Imam Muqatil yake cewa a wata riwayar ana cewa yar gidan goggon Annabi Ayyub ne ko innar Annabi Ayyub ba dan gidan yar uwar Annabi Ayyub ba yar gidan innar Annabi Ayyub ma'ana yana da alaka dai da Annabi Ayyub kamar yadda yake da alaka da Annabi Ibrahim Luqman a zamanin sa alkali ne yana da kotu yana hukunci wa Banu Isra'il dan haka Allah ya bashi ilimi ya bashi hankali ya bashi aiki da ilimin da ya bashi ya kuma bashi dacewa shi Luqman bakin mutum ne daga cikin sana'o'insa akwai kafintanci kafinta ne kana habashiyan najjara ba habashe ne kuma kafinta kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake faɗa daga riwayar Imam Muhammad a cikin littafinsa Az-Zuhd da Ibn Abi Shayba duka aka suka ce Luqman bakin mutum ne ba habashe kuma kafinta wannan yana nuna mana sana'ar kafintanci sana'a ce mai albarka sana'ar kafintanci sana'a ce da magabata ma da yawa sun yi ta an ce shi Annabi Luqman a wata riwaya cewa baki ne daga cikin bakaken mutane na Misra kasar Misra nan dai Afirka kasar Egypt kuma an ce kafarsa har faso ma akwai ba Balarabe bane ba akwai faso irin kafar bakaken mutane kaga yana faso yana tsagewa shi ma kafarsa tana yaka kamar yadda Ibn Jarir At-Tabari da Ibn al-Munzir suka ruwaito Allah musu rahama da Ibn Abi Hatim a cikin tafsiransu Imam As-Suyuti yana da littafi Ad-Durrul Mansur shi ma din ya kawo wannan hikayoyi da bayanai akan waye wannan bawan Allah Luqman Imam Al-Qurtubi shi ma a tafsirinsa yayi magana akan wannan Luqman din waye shi yace shine Luqman ibn Ba'ur ibn Nahur ibn Tarikh Tarikh din shine Azara baba Annabi Ibrahim anan nayi wannan bayani ne dan a gane waye shi duka bayanan malaman nan in kun lura za ku ji duk ba wanda yace shi Annabi ne kuma zance mafi inganci cikin maganganun malamai Luqman ba Annabi bane Luqman ba Annabi bane sabani yadda wasu suke cewa Annabi amma wani bawan Allah ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilimi ya bashi fahimta ya bashi basira ya bashi hankali kuma ga dacewa in yayi abu sai abin ya dace Imam Ibn Kathir a cikin littafin tafsirinsa shi ma yayi magana akan waye Luqman yace ikhtalafa as-salafu fi Luqman salaf magabata na kwarai sun yi sabani waye ne Luqman hal kana nabiyyan aw abdan salihan min ghairi nubuwatin shin annabi ne Luqman ko ko wani bawan Allah ne daga cikin bayin Allah salihai ba annabi ba zance ne guda biyu cikin maganganun malamai Ibn Kathir yace mafi yawan malamai sun rinjayar da cewa Luqman ba annabi bane bawan Allah ne salihi lam yakun nabiyyan sannan yayi ta kawo wasu nasoshi da suke nuni cewa lalle Luqman ba annabi bane saboda wannan dalilai na nasoshi da suka gabata a wasu nasoshin kuma suka ce kamar annabi ne to amma kuma dalilin da suke nuna ba annabi bane shine yafi inganci dan akwai magana ta cewa kamar ma bawa ne to kun ga duk mutumin da yake kadmasa hurriqu in dai akwai nau'i na bauta a ci ya taba zama bawa to ba zai zama annabi ba sam 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 wannan yanfi kaunuhu nabiyyan zai kore kasancewar sa annabi لأن الرسل كانت تبعث في أعصاب قومها أنبا وأنا تورس ني أتكين دنجنتك متعدسكين كين دنجنتك داك جمهور السلف مذيرين جايم مقابا تمنا قرين سنتفا كان النبي لقمان با النبي بني تكين أنبا وأنا كوي واند أكت نقلتو تكين من يمن يمع لما ياتي لقمان النبي دي شيني إمام إكرمة Allah ya masa rahama Ikrima shi ma din idan isnadin ya inganta zuwa gare shi dan haka annabi wannan Luqman ba annabi bane cikin annabawan Allah Allah dai ya ce laqad atina Luqman da hikmata an shukuru lillah to daga cikin damuwar shine malamai suka ce to ya akai shi din ba annabi bane kuma Allah ya ce laqad atina mun bashi wannan kalmar ataina din tutlaqu ala alwahyi kamar ana cewa mun yi wahayi wa Luqman mun bashi hikima to sai malamai suka ce a kalmar ataina kadai ba ta nuna Luqman annabi ne imma wahayi ne aka ce an masa to ai Allah yayi wahayi akan abubuwa da yawa a duniya wadanda kuma ba annabawa bane ba Allah yayi wa mala'iku wahayi idyuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu a cikin suratul anfal aya 12 kaga idyuhi rabbuka ila almala'ika Allah yayi wahayi zuwa ga mala'iku mala'iku annabawa ne ba annabawa bane kai Allah yayi wahayi ga dan adam ma ba annabi ba Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin sai suratul qasas aya ta 7 to nan ma mahaifiyar annabi Musa za a ce annabi ya ce a kai Allah yayi wahayi har wa dabbobi ma wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan ومن الشجر ومما يعرشون kaga Allah yayi wahayi wa kudan zuma fa dan kudan zuma da ka sani mai kashin zuma a sha to shi ba Allah ya masa wahayi a cikin suratul nahl aya ta 68 to sai wani kuma ya ce kudan zuma ma annabi ne Allah ya ce shedanu ma suna yin wahayi tsakanin su da junan su ba wani abu bane wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum a cikin suratul an'am aya ta 121 Allah yana wahayi zuwa ga mutane na alheri masu falala cikin mabiya annabawa ko da su ba annabawa bane wa idha uhaytu ila alhawariina an aminu bi wa bi rasuli duk wannan wahayi ne kalmar wahayi ne kai ta zuwa a cikin alqur'ani da Allah yayi wa wasu ba annabawa bane ba kamar yadda a cikin suratul al-ma'ida dan haka anan abinda mutane muke so su fahimta walaqad ataina luqman al-hikma baya nuna cewa luqman annabi ne cikin annabawan Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya bada bayani a wata aya cikin ayoyi kamar da suratu shura dangane da ka'idar wahyi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhi bi idnihi ma yasha to wannan wahayi ne na shari'a wahayi ne na annabta kenan ba wai wahayi irin na wadancan da ake ba da labari ba kenan to wa laqad ataina luqman al-hikmata al-ita'u anan ana nufin al-ilham ne Allah ya ce mun yi ilhama wa luqman mun bashi hikima aka fassara mana menene ainihin wannan hikima din shi Luqman akwai abubuwa da yawa da aka rawaito a kansa. Sa'id ibn al-Musayyab shi ma ya yi magana akan waye Luqman, yace Luqman fatila ne ba, mutum ne mai sanawoyi da yawa, a cikin sanawoyinsa akwai dinki. Kaga wannan yana nuna mana sana'ar dinki tana da asali. A samu babban mutum irin waɗannan mutane masu matsayi a ce tela ne, amma fa ba tela irin na wannan zamani mai karya alƙawari ba, ba tela wannan zamani mai cinye yadi ba, ba tela wannan zamani mai express ba. Ka ba da kuɗinka a yi alƙawari za a maka ɗinkinka nan da sati ɗaya, in wani ya zo ranar da ake naka sai a ce alhaji za ka biya express, eh to ka je ka dawo bayan inshani, sai a ajiye naka sai a yi na express. Ba irin wannan telolin ba, teloli ne masu alƙawari, teloli ne masu kulawa. Kamar yadda Ibn Abbas ya faɗa, ya yi aikin kafinta, ba sai na yi bayani akan saba alƙawarin kafintocinmu ba, da kuma da yawa na ha'inci daga cikin ayyukan wasu daga cikin kafintocinmu ba. Ku yi koyi da bayin Allah na ƙwarai irin su Luqman, idan har sana'arka a matsayinka na kafinta, wannan bawan Allah da ake ta taɓurza a kansa ma zai iya zama annabi ko ba annabi ba, ya zama kafinta, to kaga ai sana'arka sana'a ce mai girman gaske, bai kamata ka yi wasa da ita ba. Kamar yadda wasu ma suka ce Luqman ɗin nan har kiwon dabbobi ma ya yi, mutum ne fa baya wasa da sana'a malam, ya yi ɗinki, ya yi kafinta, ya ɗauki sanda ya je Jo'aya ya kori dabbobi da tumaki don ya samu abin da zai ce shi sha. Wannan yana nuna mana ashe irin waɗannan bayin Allah na ƙwarai da yake zaɓa, matsayin da ya ba su baya hana su je su nemi abinci. Da haka aibu ne ga mutane su rinka ganin aibun malamin addini wai an gan shi a kasuwa yana kasa kaya, amma in kun gan shi ƙofar ɗan siyasa kuma za ku yi mai magana in ya zai maula. Da ku ga malaminku a ƙofar ɗan siyasa yana masa maula ko yana masa bambaɗanci, ai wanda ku ga malaminku a kasuwa ya buɗe shagonsa ko ya kasa kayansa a rana yana sayarwa, lokacin sallah ya zo ya muku limanci ya koma kasuwa, wallahi shi ya fi masa alkhairi. Ba aibu don malami ya je gona, ba aibu don malami ya yi aikin ƙarfi, ba aibu don malami ya yi aikin gini, ba aibu don malami ya kasa ya sayar. Annabi Muhammadu ma alayhi salatu wassalam ya je kasuwa har Habasha ya kasa kaya, ya jira kwastoma ya saya a sayar a bashi riba, ya soke kudinsa ya kai wa nana Khadija ta ɗauki riba ta bashi ladan ƙodagonsa. Babu wani aibu don mutum ya je ya nemi abin da zai nemi rufin asiri. Wannan ta sa kuke sa malaman su ƙi su je su nemi na kansu, su zo suna yin wani abin da za a aibata su ko a soke su ko ana yi da su. Wallahi idan ka ga malaminka yana da sana'a to ka yaba masa, idan ka ga malaminka yana aikin gwamnati ka girmama shi, in ka ga malaminka yana zuwa gona ka mutunta shi, in ka ga malaminka yana da abin da ya dogara ga shi ka mutunta shi, don ku yafi masa mutunci a kai ya je ya miƙa hannu yana roƙon wani ya bashi ma a ƙauma auma na ugu su bashi ko su hana shi. Yanzu wannan Luqman ne kun ji har a magana ake ana cewa ko annabi ne ko ba annabi ba, amma kun ji wasu ce kafinta ne, wasu ce kiwon tumaki yake, wasu su ce tela ne, wasu ce kaza. Amma duk da haka ku duba matsayinsa sai da Allah ya kira sunansa a cikin Al-Qur'ani. Ba ruwan Allah abinda yake gaban Ubangiji shine tsoron, tsoron Allah da kake da shi ta kawar. Da haka Allah yana iya girman mutum ko ya yake, kaji an ce baki ne ma mutumin Habasha ko kaji an ce mutumin Misra ne ma dan Afirka ne. Amma yau ga dan Afirka Allah ya kira shi a cikin Al-Qur'ani. Ina waɗanda suke zagin mutum innan Afirka ne kamar Larabawa masu ƙabilanci, in kai abu ta ce uskut afriki ishiru dan Afirka kawai. Wannan kalmar Afirka Larabawa marasa addini, Larabawa ƴan ƙabilanci sukan zage ka saboda fatarka baƙi ne, sukan zage ka saboda kai Afirka ne. To ga ba afirike dan Afirka Allah ya kira sunansa a cikin Al-Qur'ani. Kaga ashe jahiliya ce da rashin sani, ya kamata a ce mutum ya buɗe baki ya zage kawai don kana da baƙin fata. In ba a duniya yanzu idan za ka je aikin hajji sai kai ta zagaye da wahala ka ga baƙi ɗan uwanka. in ka zo tsawafi za ka yi ta zagaye ta ga duk duniya ake dafa baƙaƙe jifa-jifa ne a duniya ba mu da yawa dulawanci farare ne ba wai balarabe ne kawai fari ba yanzu mutanen turki farare ne mutanen indiya akwai farare akwai baƙaƙe a cikinsu mutanen misir larabawa ne farare ne mutanen sudan akwai farare akwai baƙaƙe mutanen amerika farare mutanen ingila farare mutanen turawa na duyawanci farare ne duk kasashen turai duk farare ne to balarabe ya kamata ya yi alfahari cewa shi fari ne ya wulakanta dan uwansa musulmi baki idan fari kake ji shi kai balarabe ne to ga bature ba kafiri Allah ya bashi fari ai da haka harkar ba a fata ba take harkar tana kan tsoron Allah ne ina fata ana fahimta shi Luqman mutum ne mai hikima kwarai da gaske wata rana wani ya zo ya same shi ya ce wai kai kam ba kai ne mutumin nan mai kiwon dabbobi ba ya ce kwarai kuwa sai ya ce da shi kai to yaya aka kai wannan matsayi naka ya ce eh haka ne Allah ya bani wannan matsayi bi sidiqil hadith saboda ina faɗan gaskiya wa da'il amana ya ce ni mutum ne mai ba da amana ba da cin amana ka ji wasu sifofi na Luqman in dai zai yi magana Luqman to gaskiya yake faɗa sannan kuma yana ba da amana kenan duk wanda yake sunansa Luqman ba fa Luqman ba fa ba washe nake cewa Luqman ba Luqman bane Luqman ne ku duba a cikin Qur'ani walaqad atayna Luqman al-hikmata kenan kaf ne ba kaf bane in kana so dai kai koyi da wannan babu Allah ya kamata ya zama mai gaskiya Luqman ya kamata ya zama mai riƙon amana ba mai cin amana ba Luqman ya kamata ya zama mai hankali Luqman ya kamata ya zama mai aiki da ilimi Luqman ya kamata mai kwadayin ilimi dan Luqman din sa na asali ji yana da waɗannan sigobi kuma ana sawa mutum suna ne dan yayi koyi da mai sunansa amma Luqman ya zama barawo Luqman ya zama dan jata ai abu bai bai dan ce ya lalace Luqman ya zama shashasha a abai ba dan haka ai koyi da wannan bawan Allah duk wanda ubansa ya sa masa Luqman so yake yi koyi da wannan Luqman din da Allah ya bada labari a cikin Al-Qur'ani kuma ko ba komai ma ka da ke ji ka ce alhamdulillah kai sunan ka ba Allah ya kira ka a cikin Al-Qur'ani ina fata da fahimta yace to Allah ya bani wannan matsayi da daraja saboda ina faɗan gaskiya ina bada amana sannan kuma ni bana shiga abin da bai shafe ni ba watarku ma la ya'nini yace duk abin da bai shafe ni ba ni bana shiga inji Luqman to kaji kar ka sa baki abin da bai shafe ka ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya bar abin da bai shafe shi ba imamu mujahid yace kana abdan aswada azima shafataini mushakkikul qadamaini shi ma Luqman mutum ne baki mai manyan manyan laifin baki da kuma diddigen sa da kaushi da faso ma kaga yanda yake asiba ga baki ga tsagewar kafa amma fa Allah ya so shi ya kira shi a cikin Al-Qur'ani kai wannan ba Allah ya samu daukaka ina fata ana fahimta to shine Allah ya bashi umarni yace kai wa Allah ta'ala godiya sannan kuma ka ainihin wato duk wanda ya gode wa Allah yayi dan kansa ne aya tana da muhimmancin Allah ya baka ni'ima ka gode masa ya baka lafiya ka gode masa menene alamar godiyar Allah kai wa Allah bauta kuma Allah ya nuna a cikin ayar nan duk wanda yayi Allah godiya ba kansa yi kar ka dauka kai wani wallahi kai zaka ci ribar godiyar ina fata ana fahimta kai zaka ci ribar wannan ni'ima da wannan alheri da Ubangiji ya baka idan kuma baka yi ba kai wa Allah butulci ka kauce to shikenan kai wa kanka kuma ka cutar da kanka Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ba mu ikon gode masa ya ba mu ikon a biyayya gare shi alaramma kisar bata kare ba yanzu ga Luqman din yazo yana yi wa ɗansa wa'azi bari ku ji abin da yake gaya wa ɗansa shi ma ɗansa din Allah ya shigo da shi saboda falala na
wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah إن الشرك لظلم عظيم
لقمان يوعزي ودنشي يأجي ودنسى ya bunayya ya kai dana ka tuna lokacin da Allah yake ka tuna lokacin da Luqman yake wa dan shi ya kai dan dana sunan dan an'am kamar yadda malamai suke fada sai da Qur'ani bai fada sunan ba wasu kuma suka ce sunan su mish sunan ta mishkam ya gaya wa dan wa huwa ya'iduhu yana yi masa wa'azi a ashe uba yana yi wa dan sa wa'azi ya bunayya la tushrik billah ya dana kar kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne lalle zalunci ne mai girman gaske to me hikimar da ta sa Luqman ya kira dan sa kusa da shi malamai suka ce duk inda Allah ya ba wa uba salaha uba ya zama gyararre to ya kamata ƴaƴansa su ma su zama gyararru kar ka zama gyararre ƴaƴanka su zama tambatsatsu kar ka zama mutumin kirki ka bar ƴaƴanka a cikin halaka da tabewa kar ka yi haka kaga shi da yazo wa'azi sai gayyaci ɗansa yana masa wa'azi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah ya kai dana kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim kuma da yazo sai ya nemi mafi girman zunubi shine shirka da Allah yace ka nisance shi saboda wannan zunubin na shirka shine zunubin da idan mutum ya mutu yana yin sa da zai shiga aljanna ba kaga ashe uban yana son dan sa wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewa ai shirka da shi yana gafarta duk wani zunubi idan mutum ya mutu yana yi in dai ba shirka bane Allah yana iya yafe maka amma duk wanda ya kuskura ya mutu aka kwantar da shi a kabari alhali yana cikin shirka da Allah to wannan dan wuta ne ku masa sallah kar ku masa sallah ku neman masa gafara kar ku neman masa gafara ku sauke masa Qur'ani kar ku sauke masa Qur'ani duk abin da za ku masa in dai aka kuskure ya mutu yana shirka da Allah to wannan bawan dan wuta ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewa in dai aka mutu ana shirka da shi amma duk zunubin da ba wannan ba Allah yana iya yafewa amma wanda ba wannan ba Allah zai iya yin afuwa kai zaka sai kira dan sa ya tsoratar da shi shirka menene shirka yan uwana hada Allah da wani wajen bauta hada Allah da wani wajen bauta kana bautawa Allah kana bautawa wani Allah kana roƙo a wajen Allah kana roƙon wani Allah Allah ba a hada shi da kowa kwata kwata shi kadai ne qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa kana ma'ahu min ilahin idza la dha'aba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dhum 'ala ba'd bai da wani tare da shi masu roƙon kabari suna shirka da Allah masu bautawa kabari suna shirka da Allah masu roƙon wani ba Allah ba suna shirka da Allah yanzu ku ga abun mamaki abin da ke faruwa a ƙasar nan mallam wallahi malamai ƴan bid'a ku ji tsoron Allah akan bid'a da kuke malamai ƴan bid'a ku ji tsoron Allah ku daina dora bayan Allah su ne muku bauta bayan kun mutu malaman bid'a abinda kuke yi ilimi ya tabbatar da bata ce ka duba mallam in malami ya mutu a cikin kasashen nan namu na Afirka yanda ake yi wa gawarsa kamar ana mata bauta a kewaye ta ana kiranta ana wurdi kafin abin da shi ai ta zikiri
waye sa ku
bayan an binne gawar ai kai sanan kuma a kibinne su a makabartu suna kishiyantar annabi saboda an binne manzon Allah a gida ba san ba cewa annabi ba kamar kowa bane sai mutum ya tona rami ko ya sa a tona rami a falon sa a binne shi ko a je a tona rami a masallacin sa a binne shi a wayi gari wasu su zo sallah nan da shekaru masu za su dauka bauta kabarin ake a wayi gari shekaru su je su dawo wasu rinka zuwa gurin a hotuna gashi nan suna ma fada abun da wani a falon sa saboda mutane su rinka zuwa ka dauki bidiyon ka dauki hoton abin da suke fada ka gani shirka ce karara daka dole ne malamai na sunna masu da'awa akan tauhidi su yawaita bayani akan tauhidi kuma su tsoratar da jahilai wajen runguman kabarin wani daga cikin bayin Allah duk salahar mutum ya kai annaba ai manzo Allah ma ba abotar kabarin sa manzo Allah ce la tattakhidhu qabri ida la tattakhidhu qabri wasanan yu'bad kar ku niki kabari na ya zama idi kar ku mai da kabari na ya zama wani gunki abun bauta menene idi wani wuri da za a rinka zuwa masa duk sati ko duk wata biyu ko duk shekara ko duka za a sa mai wani lokaci kai daidai da za a rinka zuwa annabi ya ce kar ku mai da kabari na ya zama gunki abun bauta amma yau mutanen mu saboda jahilci sai su je gindin kabari suna roƙon haihuwa a je gindin kaburka irin waɗannan malaman ana neman aljanna ana neman albarkar su ai ta kawo hikayoyi na ƙarya wanda duk mai hankali idan ya ji ma sai ya fashe da dariya za ka ga wata magana yin ana faɗa ma 'yan kwamedi ɗaukowa suke sai su alamar dariya suna ta ihu suna ta dariya saboda me zamani ya zo da waɗannan maganganun hankali da zai ɗauka ba da haka duk wanda ya mutu a kai shi makabarta a binne shi a cikin musulmi wataƙila ya samu dacewar addu'o'in da mutane za su rinƙa zuwa suna yi masa addu'a a cikin musulmi gaba ɗaya a makabartar musulmi gaba ɗaya to amma ana yin wannan saboda manufofi da yawa ko don a bauta masa ko kuma a mai da kabarin sai zama kasuwa alƙalli idan mutum ya zo ziyara ya ajiye dan abin sadaka kaga magada sun samu abin sadaka wannan haram ne wannan bid'a ne kuma yana iya jawowa shirka bautar wani ba Allah ba tabaraka wataala da haka duk irin kabarukan malamai ko wasu manyan mutane da aka binne su a cikin gidajen su wallahi ba daidai bane kuskure ne kuma ya kamata ai kokari a dakatar da wannan abun ba abun kwarai bane ba kuma abun kirki bane kuma zai iya jawo masifa wa wanda yake cikin kabarin saboda alƙalli a tambaye shi a ce kai kace mutane su yi maka wannan ko kukan mutuwa fa ake mutun wayyo Allah wane mun shiga uku wane danga ta fadi wane kaza kaza ya zo a riwaya cewa mala'iku za su tashe shi suna zunguran sa kai ne wannan abin da ake faɗa kai haka kake kai ka ce wa mutane su yi wannan abu kun ga ai kun jefa mu mutum ku cikin tashin hankali da aka bautar kabari kwalliya wa kabari gina wa kabari daki ai masa wata kubba ai masa kwalliya a sa masa wuta a lullube shi ko da zinare ko da abu makamancin zinare ko a sa masa kayan ado da wuta ce kala kala ai shimfidodi na alfarma a jikin kabari a sa masa tile a sa air condition duk a jikin kabari a sa fankoki a sa wuta ana daukan hoto ana video ga kabarin wani duk wannan bidiyoyi ne gaba ɗaya ba addini bane da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah su gyara shi yasa Luqman ya ce wa ɗansa kar ka yi shirka da Allah wai me yasa mu shirkai suka halaka saboda suna bauta gumaka lata da uzza da manata da salisata al-ukhra din nan duk mutanen kirki ne a da haka yazo a riwaya mutanen kirki ne salihai bayan sun mutu akai mutumin su shi yasa yanzu ma muke ce muku ku daina daukan mutanen kirki kuna gina kabarurukan su kuna yin hotunan su kuna likewa a like hoton malami a key holder haram ne like hoton malami a jikin hoto ko a jikin wani katanga haram ne a sa shi a wurin sallah wani ma har a gaban sallah ake sa shi a gaba ba na alƙibla haram ne a zo a kayata kabarinsa sama da kabarin kowa. Ba mamaki kabarin talaka wanda kuka ki ku kai shi can a ciki akwai wanda yafi tsoron Allah ba. Ba mamaki. Kuma ku lura da kuskure. Yanzu idan ka kai mamacinka ko malami ne babanka ko min girman malantarsa da ka bar shi a gidanku sai wani da wani ne za su zo mai ziyara. Wani da wani ma za su zo ba a san tsoron Allah su ba. Ba banda ka kai shi makabartar musulmi ta gari ba. Ta yanda duk wanda ya zo aka binne wani za a shiga ya addu'a an yi wa mutane addu'a shi ma naka ya shiga. Ba ku lura da wannan falala ba? Ka duba yadda shaitan ya haramta musu falala? Sai kuka ɗauke na kuka sa shi a cikin abin. Kuka sa shi a ɗaki. Wani ma falansa aka samu cikin falansa kawai aka farke. Aka ɗebe kujerun kawai a tsakiyar falansa kawai aka sa kabarinsa. Aka kewaye. A yi ta ƙarya a yi wani jikan Annabi Muhammadu ne. To a ina zama jikin Annabi Muhammadu? A ina. Mutane karku mai da mutane kawai. A? In jikan Annabi ne shi mai yasa yana rayuwarsa bai yi abin da Annabi ya ce a yi ba. Mutumin da gaba ɗaya rayuwarsa ya rayu ne yana kishiyantar sunnan Annabi. Balma yana cikin na gaba-gaba wajen zagin sunnan Annabi da faɗa da sunnan Annabi. A zo abin da shi a ce jikan Annabi ne. To me zai masa dan ya zama jikan Annabi bai bi Annabi ba? Ko ba ku ji ba? Idan mutum ya zama jikan Annabi kuma yayi fito na fito da sunnan Annabi, jikan nasa ya masa amfani. Bai masa amfani ba. Da haka ku gane. Inna shirka la zulmun azim. Ga wata wasiya ta gaba. Me ya faru Allah ya ci? Me Allah ya ci?
Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
الله يتقبل الشيء ووصينا الإنسان من يوصي والإنسان الإنسان أنا نفهم متوم an gane ko duk wani dan adam da gani Allah ya masa wasiya bi walidayhi dangane da iyayensa wasiyar me ya kyautata musu saboda mahaifiyarsa hamalatu ummuhu wahnan ala wahn mahaifiyarsa ita ce sababin zuwansa duniya duk wanda ya zama sababin zuwanka duniya ya kamata ka mutunta shi duk wanda ya zama sababin zuwanka duniya ya kamata ka girmama shi wannan tsohuwar taka wannan mamar taka wannan dattijuwar wannan wanda ba ta da zanin kirki wannan ba ta da kaza din kaza wannan din da ita ce dalilin zuwanka duniya har Allah ya kai ka matsayin da ka samu matsayi in kana da hankali baka zama dabba ba bai kamata ka wulakanta uwarka ba bai kamata ka tozanta uwarka ba abun bakin ciki wasu suka ga Allah ya hore musu suna da abun duniya amma iyayensu suna wayyo Allah sun shiga uku da su kai asara dukiyarka ta zama ta banza ta zama mara albarka ta zama mara alheri haka zaka zama abdul dinar abdul dirham abdul kaza ka tara duk bai ma ka amfani ba dan duk wanda ya samu abin duniya bai amfanar da iyayensa ba wallahi sunan rayuwarsa asara shi sa Allah ya kama mana hujja anan ka duba mahaifiyarka hamalatu ummuhu wahnan ala wahni abdullahi dan abbas yace shiddatun ba'da shidda tsohuwarsa ta ɗauke shi tsanani cikin tsanani ƙunci cikin ƙunci da haƙ yace bafan ala baf hamalatu ummuhu wahnan ala wahn ay hamalatu ummuhu bafan ala baf rauni bisa rauni baful haml in ta ɗauke ciki tana cikin rauni duk matar da ta ɗau ciki rauni ya kama ta saboda cikin nan da ta ɗauka lokacin naƙuda ba cikin ta yi ta murɗewa malam ta faɗi ƙasa ta yi ta birgima saboda a haife ka duk kamanta walwadu ba'ful wada rauni a wajen haihuwa duk matar da ta tsuguna ta haihu tana gama haihuwan nan yadda ka san an cire lakar jikinta wallahi sai an ɗaga ta gadon sai an tashe ta ta taka ta canja gadon da za ta kwanta wallahi sai an riƙe ta saboda kai ina so ka lura raunin da ta samu wajen daukan cikinka tun kana wata daya wata biyu rauni wata uku rauni hudu biyar shida bakwai takwas tara dan adam wata tara yake a cikin cikin tsohuwarsa mahaifiyar nan taka tana dauke da kai yanzu ka manta saboda ka fita tsoho ka fita iba ka je kai aure ka auro jajayen mata ka aje a gidanka kai katan gida ka manta uwarka kana cin abinci mai kyau uwarka tana fama da tuwon dawa da miyar kuka ka ji tsoron Allah wallahi kana saka rigar da kaga dama matarka tana yanka shadda da atamfa da lefin da taga dama amma tsohuwarka tana nan tana rayuwa akan atamfa sadaka sai wani dan uwanta ya aika mata kaifa mai amfanin ka ka hawo jirgi ka tafi uwarka tana cikin talauci ka tafi kasa kaza uwarka tana cikin matsi kana cikin rayuwa wacce take mai dadi da yarwa amma tsohuwarka kuma fa tana cikin wayo Allah ta shiga wuku mahaifiyarka ba ta da zanin da za ta je unguwa mahaifiyarka ba ta da suturar da za ta je gidan ta'aziyya mahaifiyarka idan ana taro ba ta da tsumman da za ta saka in kai baki ba ta da abin da za ta fuskanci baki kai kuma kana nan kana hidima wa mahaifiyar wani ai dan arziki dan mai albarka dan alheri in dai ya samu dukiya wanda zai fara cin moriyar dukiyarsa uwarsa hankali ma bai nuna ma wai ka wulakanta iyayenka ba duk abin da ka samu kuwa to amma kash dukiyar ba ita bace rabo wallahi wallahi Allah yana iya baka dukiya kuma ka zama marar rabo ya tara maka fi kowa a garinku amma baka da rabo na rantse muku da Allah daya Qur'ani ne a nan gaba na duk wanda yake da dukiya uwarsa tana Allah wadare da shi fa ba zai rabo ta ba kuma koda kuna gaishe shi a gari kuma koda kuna mutunta shi a gari bai da wani nauyi tsumma ya fi shi kima da daraja kuma ba kowa bane shi kuma ku zuba ido ku ga karshen sa a taimai addu'a Allah ba shi ikon kyautata dan haka baka makara ba kai maza ka je ka nemi tsoho ka taimaka mata ka taimaki babanka dan su ne sababin zuwan ka duniya ka cika more ka yalwata amma iyayenka su samu yalwa haka suka ce ba'u ala ba'u shidda ba da shidda Allah ya ce wa fisaluhu fi amai yayan dan adam yayan al'insan din nan fi an shekara biyu fisaluhu fi tamuhu yayi shi bayan kai wata tara a cikin ciki kana shan mama ai kana cin abincin cikinta mafi tsadar abu idan ta ci kai ake tattarewa a tura maka dan ka cika girma a cikin ciki kai fitsari a cikin cikin tsohuwarka kai kashi a cikin cikin tsohuwarka kai juyi idan kai juyi sai ta ce wayyo ciki na kai kuma wai ka ji dadi in jariri ya canja kwanciya ya gaji ya juyi to ranan uwarsa sai ta je asibiti jin dadin ka shi kuma shine wahalarka duk abanda saboda kawai ka samu mulki kana shan giyar mulki giya ta mulki ko giyar kuɗi kuma ba mutane suna kallon ka alabi kowa an san uwarsa an san ubarsa kuma kowa ana ganin tasarrufinsa da iyayensa ba sai an faɗa ba an ji kowa an sani yaya kake da iyayenka kamar da ka gyara tazo suna baka nono shekara biyu a ƙa'idar yaye uwa shekara biyu za ta ba wa yaro nono nonon nan fa abu mai tsada ne a jikinta abincin da ta ci za a tace a tace a mai da shi ruwan nono wannan ruwan nonon shi ne tuwonka shi ne namanka shi ne shinkafarka shi ne taliyarka shi ne kunun zaƙinka shi ne zoɓorodonka duk abin da ta ci sai an tsakuro maka a ciki an maida maka shi ruwan nono ta shekara biyu tana baka ta kwana da yunwa kai kuma ka kwana a goshe ka hana ta azumi saboda tana baka nono ka sha yau da yake dan banza ne kai ga uwarka ba ta iya azumi amma ba ka iya fidda mata zakkar fidda kai ko zakkar kono ko zakkar biyan azumi ba ka iyawa ko baka gane bane ka sha nononta lokacin da kake jariri ta ki azumi saboda ka shayar da kai yanzu tsufa ya ta ba za ta iya azumi ba kai kuma ka girma kana da wadata mahaifiyarka ba ta iya azumi amma baka iya siyo kwanan shinkafa da zaka bayar ta ciyar da miskini saboda ba ta iya yin azumi ba za ka iya ba wallahi akwai iyayen da ƴaƴansu ba sa iya ba su abin da za su ciyar azumi saboda suna ciwo hajiya ba cikin halin da ake ciki ba ne ni ma wallahi ta kaina nake ni ba ji al'amuran nan ta daka ba subhanallahi al'azim subhanallahi al'azim subhanallahi al'azim Allah kiyaye ai ka ji ne kisan lukman ake baka labari ko ka ji ne Allah ya bace shi alqur'ani mutum ne mai daraja mai kima ko to ya samu daraja da kima ne saboda ya bi iyayensa kuma kaga abin da yake gaya wa dansa Allah ya ce ayyayen yaro fi aymai ne a bashi nono ya shaya koshi a wata riwayar Allah ya ce liman arada an yutimma ar-rida'a ga wanda yake so ya cika yayi da aka dan da aka bashi nono shekara biyu tas to wannan shine ya samu cikakken yayi wanda ya halatta a yayi yaro kasar shekara biyu in yayi yanayi ma za a iya yayin shi ma shekara daya ko kasar shekara daya ya danganta ga larura da uzuri Allah ya ce anishkurli ka gode mini kaji Allah ya saki dawowa ya ce a gode masa yanzu Allah sai an maka wa'azi ka gode masa bayan arzikin da ya maka sai an maka wa'azi ka gode wa Allah to sai Allah ya rufe ya ce wali walidayka ka gode wa iyayenka ka gode wa babanka ka gode wa mamanka ilayyal masir makoma tana gare ni ilayyal marja duk karshen tika tika tik ka gode min ka gode wa iyayenka kuma ka sani wuri na zaka dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai suka ce yana daga cikin godiyar Allah yin salloli guda biyar a cikin jam'i kuma akan lokaci zan maimaita anishkurli da Allah ya ce ka yi mini godiya cikin yi wa Allah godiya daurewa a rinka yin salloli guda biyar a kan lokaci kuma a cikin jam'i haka Sufyan ibn Uyayna ya faɗa man salla salawatul khams faqad shakara Allah duk wanda ya salloli guda biyar a cikin jam'i to ya gode wa Allah yaya ake yi wa iyaye godiya daga cikin yi wa iyaye godiya shine yi musu addu'a duk salloli biyar kai wa iyayenka addu'a kaji ba kana yi da asuba sai kai babar Allah idan aka kauce musu kuma a gaba da azabar Allah wanda yake neman yafiya da ubangiji to ya je ya bi iyayensa wanda yake neman albarkar kasuwancin sa ya je ya kyautata wa iyayensa wanda yake neman albarkar ilimin sa ya je ya bi iyayensa wanda yake neman buɗi a siyasar sa to ya kyautata wa uwarsa wani wai ya fito neman zabe sai aka ba da labari ai uwarsa tana can tana fama da wahala can kuma ya fito yawo kan durum yana tarantsuwa yana cewa Allah na muku alƙawari zan muku kaza wani ya ce ƙarya yake wallahi ga can ƙofarsa a cikin tsumma ba abin da ya iya mata ka ga ƙarya ne ba za a samu albarka ba ku kyautata wa iyayenku ku samu buɗi duniya da lahira ku faranta wa iyayenku Allah ya muku haske a nan duniya kuma ku ga haske a cikin kabarinku kuma ku ga haske yawmul kiyamati to amma duk da haka iyaye ba su da haƙƙin su sa kuma ka saba wa Allah Allah rahman mai Allah ya ci akan haka
wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
كان جاي شيخ عالم Allah ya ce iyayen nan duk falalar da aka gaya maka a kansu, idan har iyayen nan za su yi kwaɗayi, su sa kai shirka da Allah, shine wa in jahadaka, ai wa in harasa, ko harisa, idan suka yi kwaɗayi suka nuna cewa kai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala, ko kuma suka matsanta cewa sai ka yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala, shine wa in jahadaka ala an tushrika bi, kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun, akan abinda baka da ilimi, fala tuti'huma, Allah ce kada kai musu da'a. Babbar magana kenan, duk da falalar su, duk da matsayin su, duk da daukakan su, inda za su ce kai shirka da Allah, Allah ce kanka musu da'a. Ashe iyayen ma ba wai kai tsaye komai da komai ake musu biyayya ba, a'a, in suka zo da saban Allah suka ce sai an saba wa Ubangiji, tukar a musu da'a. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ka zauna da su, ka sahibance su, ka rayu da su a cikin duniya, ma'rufa, ana nufin bil ma'ruf, wato bil birri wassilati, kai musu da'a, ka sada zumuncin su, wal ishrati aljamila, kai kyakkyawan zamantakewa da iyayenka, wattabi' sabila man anaba ilai, ka bi hanyar wanda ya koma zuwa gare ni. Abinda ake nufi, ka bi addinin man akbala, wato ilayya, ko ila fa'ati, ka bi addinin wanda ya fuskance ni da ya masa da'a, shine annab Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wattabi sabila man anaba ilayya, ana nufin ka bi addinin annab Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Imam Afa daga Ibn Abbas suka ce abinda ake nufi nan sayyidina Abu Bakar ne. Wattabi sabila man anaba ilayya, ana nufin ka bi hanyar sayyidina Abu Bakar. Allahu akbar, ka duba matsayi da Abu Bakar ya samu, ya kai ga Allah ya ambata a cikin alqurani ayi masa da'a bi shi. Wazalika, abin da ya faru shine lokacin da annabi Abu Bakar ya musulunta, sayyidina Usman ya zo wajensa, da sayyidina Talha ya zo wajensa, da Zubair bin al-Awwam shi ma ya zo gurinsa, da Sa'd bin Abi Waqqas shi ma ya zo gurinsa, Abdurrahman ibn Auf, duka waɗannan gaba ɗaya al-ashratul mubashirin bil janna sun zo gurin sayyidina Abu Bakar lokacin da Abu Bakar ya fara musulunta. Sai suka ce da shi, mun ji labarin wani bawan Allah ya fito ana ce da shi Muhammadu, saddatta bihi, ka gaskata shi, ka yi imani da shi? Abu Bakar ya ce kwarai kuwa, na gaskata Muhammadu kuma na yi imani da Muhammadu. Huwa sadiqul masduq, wanda Allah mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne. Ba aminu bihi, ku je ku yi imani da shi. Kuma waɗannan mutanen gaba ɗaya, da Usmanu, da Talha, da Zubair bin Awwam, da Sa'd bin Abi Waqqas, duka waɗannan gaba ɗaya cikin ashirin mubashirin bil janna ɗinnan, gaba ɗaya ta hanyar Abu Bakar suka shiga musulunci. To shine wattabi' sabila man anaba ilayya, Abu Bakar shi kai ku zo ma mu tafi mu je gurin Muhammadu. Ya dauke shi kai su gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce sallallahu alaihi wasallam, ya ce ku musulunta, gaba ɗaya suka dauki kalmar shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Waɗannan kuma abun mamaki malam, su ne mutanen farko da suka fara shiga musulunci, su ne mutanen farko da suka kwankwasa kofar musulunci. Sun musulunta ne bi irshadi Abi Bakr da nusantarwar sayyidina Abu Bakar. Haka yazo a cikin sira ta Ibn Hisham da kuma wasu riwayoyi, lalle Abu Bakar ya cancanta ayaba masa, da haka shi yasa wasu malamai suka ce wattabi' sabila man anaba ilayya, ana nufin Abu Bakar Siddiq ne, ka bi hanyar sayyidina Abu Bakar. Kaga wannan ya nuna duk wanda yake zagin Abu Bakar bai da rabo, wanda yake zagin Abu Bakar ya tabe, mai zagin Abu Bakar ya halaka, mai zagin Abu Bakar bai aiki da Qur'ani ba, mai zagin Abu Bakar bai aiki da tafsirin malamai ba. Abu Bakar matsayinsa ya kai, yasa manzo Allah yake cewa law wuzina imanu Abi Bakr, da za a auna imanin sayyidina Abu Bakar a sa shi fi kiffatin, a tafi daya, sannan a dauko imanin sa'irul khalqi, sauran halitta, fi kiffatin, a tafi guda. Manzo Allah ce wallahi la raja imanu Abi Bakr, wallahi imanin Abu Bakar fi yarin jaya. Duk duniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai Abu Bakar, duk duniya ba wani mai daraja da Allah ya bashi daraja bayan annabi irin sayyidina Abubakar shine na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine saniyas naili iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana da haka wattabi sabila man anaba ilayya ana nan Abubakar as-siddiq ne wasu malaman suka ce wannan aya ko guda biyun nan gaba ɗaya sun sauka ne akan Sa'd bin Abi Waqqas da shi da mahaifiyarsa kamar yadda muka karanta kisar a baya wasu kuma malaman suka ce ayoyin suna magana ne akan dukkan mutane gabaki ɗaya alaramma dan gara sa mana mai Luqman ya ce waɗannan nasa bude
ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد
تابعنا مكبتان ليدي الله إبام ولادا wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe muna neman afuwar Allah ta'ala kasancewa ba mu fara karatu da wuri ba za mu dakata ana insha Allah saboda kurewan lokaci sai gobe kuma sai mu dora a cikin wannan kissa ta wannan aya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil-qawmi adh-dhalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin Allah muna roƙonka da kyawawan sunan nakinka waɗanda idan an roƙe ka kake amsawa Allah ka karba azuminmu ka yafe mana kurakuranmu ka sa aljanna makomarmu ka ji ƙan iyayenmu ka sa mu gama duniya lafiya wannan ƙasa tamu ta Najeriya ya Allah muna sa ta addu'a a cikin wannan azumi muna sa ta addu'a a wannan lokaci mai tsada Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka maida masa kansa duk wanda yake gayyato mana alkhairi Allah ka hada mu da alkhairi musamman a jihohin mu na arewa Allah ka san me suke kulla mana Allah kakka ba su nasara Allah kada ka ba su iko Allah kai mana taimako kai mana agaji subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu